إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى ده بامو ايكون هلرتر wannan majalisi mai tarin albarka majalisin da muke karanta tarihin khalifa na biyu cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu wannan majalisi shine na 103 a wannan yammaci na alhamis 25 ga watan rabi'ul akhir hijrar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take dadai da 9 ga watan 11 shekara ta 2023 a wannan masallaci na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu da ke GRA a garin Azare jihar Bauchi idan ba a mance ba muna magana ne dangane da yadda Sayyidina Umar baya la'akari da kusancinsa da wani wajen amfanar da shi ko kuma wani ya yi amfani da wannan dama wajen amfanar da wani wanda ke da kusaci ga Sayyidina Umar kallon da Sayyidina Umar yake yi wa ƴaƴansa da matansa da sauran danginsa da dai yake da kallon da yake yi wa duk dokacin al'umma musulmi saboda adalci irin nasa mun karanta misalai guda 3 da suke tabbatar mana da haka din yadda Sayyidina Umar ya dinga fito na fito da ƴaƴansa sakamakon wasu kaikawo da ya ga an yi waɗanda yake zargin cewa babu adalci ciki wanda ma ba shi ne ya yi ba wasu ne daban suka yi cikin gwamnoninsa amma ya ƙi yarda da irin wannan kaikawo wajen amfanar da ƴaƴansa ya tsaya tilas akan dole sai an yi adalci an daidaita tsakanin ƴaƴansa da sauran ƴaƴan talakawa misali na ƙarshe da za mu ƙarƙare kansa wanda shi ne zai zama misali na 4 wanda zai fito mana da yadda Sayyidina Umar yake fito na fito da amfanar da ƴaƴansa saboda dube cewa suna da kusaci da shi shi kuma khalifa ne shugaba na al'umma shine a shafi na 174 can namba ta 8 inda yace khudhu ya mu'aqibu faj'alhu fi baitil mali wannan lafazi da aka yi unwani da shi lafazi ne na sayyidina umar kamar yadda zamu karanta cikin kissa قال معيقيب معنا خذه يا معيقيب كرديا كاي معيقيب كردي كودين نان يا معيقيب فجعله في بيت المال كسانيا شي cikin baitul mali baitul mali asusu ne na ajiya a wancan zamani asusu ne na ajiyar dukiyar al'umma musulmi asusu da ake kange dukiyar al'umma musulmi shi mu'aqib shine mai kula da wannan asusu din ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umar shine sayyidina umar ya wakilta mai kula da bangaren kudi shike kula da bangaren ajiyar kudi wato zai zama ma'aji kenan shine ma'ajin daular musulunci zamanin sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Mu'aykibu bin Abi Fatima ad-Dausi ya fito da kabilar Banu Daus kabila ɗaya suka fito tare da Abu Hurairata Allah yarda da su gaba ɗaya sahabi ne wanda yana cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka shiga musulunci da wuri tun annabi yana garin Makka tun farkon fara da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka Mu'aykib ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka uzura wa musulmai a cikin garin Makka musamman waɗanda suke masu rauni annabi yayi umurni wa sahabbansa da su hijira daga Makka su tafi Habasha saboda a garin Habasha akwai sarki wanda yake adili duk da shi din ma ba musulmi bane amma kuma baya yarda a zalunci wani a garin sa to a wannan lokaci shi wannan sahabi Mu'aykib yayi hijira daga Makka ya tafi Habasha dan mun san waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha sun yi har sau biyu to Mu'aykib yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa garin Habasha a karo na biyu ya zauna a garin Habasha har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya koma garin Madina Mu'aykib yana Habasha a shekara ta 7 da Annabi ya tafi yakin Khaybara inda ya kwace Khaybara a hannun Yahudawa a wannan shekara ce waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka hada yanasu suka taho garin Madina amma dai lokacin Annabi baya Madina yana Khaybara sai suka riske Annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaybara to Mu'aykib yana cikin waɗanda suka je suka riske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaybara lokacin da Annabi ya ci garin Khaybara da yaki ya kwace ta daga hannun Yahudawa shi wannan Mu'aykib bayan yakin Khaybara duka yaƙuƙuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ya halarci yakin tare da Annabi wasu malaman kuma suna cewa bayan yayi hijira ta biyu zuwa Habasha kafin shekara ta 7 ya bar garin Habasha din ya taho garin Madina shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita shekara ta 6 zai tafi garin Makka da nufin yin umra Mu'aykib ya zama yana cikin tawagar Annabi lokacin da suka isa Hudaybiya mushrikan Makka suka hana su shiga garin Makka to anan ne aka yi sulhul Hudaybiya sulhun da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi shaida ma duk wanda ya halarci wannan sulhu cewa ba zai shiga wuta ba to malaman tarihi suna bayyana cewar Mu'aykib yana cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a a sulhul Hudaybiya waɗanda Allah ya jinjina musu cikin Al-Qur'ani ya nuna yardarsa gare su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba to Mu'aykib yana cikin waɗannan mutane waɗanda Allah ya nuna cewa ya yarda da su radiyallahu 'anil mu'minin Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai idh yubay'unaka tahta ash-shajara ayayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya a Hudaybiya Allah ya nuna yardarsa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajara ba ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a karkashin bishiya da zai shiga wuta to Mu'aykib yana cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a bay'atur ridwan ana ce mata bay'atur ridwan a sulhul Hudaybiya wannan sahabi kamar yadda nayi bayani Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana da matsayi a gurin sa sayyidina Abu Bakar lokacin da ya zama khalifa sai ya bashi ragama na kula da baitul mali kenan ya bashi ma'aji shi zai kula da duk abin da zai shigo asusun gwamnati gwamnatin musulunci to haka sayyidina Umar shi ma da yazo sai tabbatar da shi kan wannan aiki nasa da sayyidina Abu Bakar ya nada shi a kansa na kula da asusun baitul mali to anan shine ake mana bayani na wata dukiya da ta shigo hannun dan sayyidina Umar ya umurta aje a kira ma'aji shine mu'aykib ga kissar nan kamar haka qala mu'aykib mu'aykib yake bada labari yace arsala ilayya Umar radiyallahu anhu ma'a adh-dhahirati yace ina zauna a gidana sai sayyidina Umar ya aika mun rana tsaka ya aika mun cewa maza-maza in zo yana son gani na shi kuma mu'aykib kamar yadda muka bayyana shine ma'aji mai kula da asusu na daular musulunci ma'ana mai kula da baitul mali yace ina zauna a gidana sai sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya aika mun rana tsaka kan cewa in zo yana son gani na fa idha huwa fi baitin yutalibu binahu asiman da na isa kawai sai na riske shi a cikin gidansa yana ta tuhumar ɗansa Asim yana ta tuhumarsa yana ta tambayarsa yana ta zarginsa fa qala li sai sayyidina Umar yace mun inji mu'aykib wannan maganar mu'aykib ce yace sai sayyidina Umar yace mun atadiri ma sana'a hadha shin ka san abin da wannan ya aikata bai ma kama sunansa ba saboda fusata da yayi ka san rashin ambaton sunan mutum wata alama ce da take nuna tabar da mutum to saboda yanda ya fusata da wannan dana sa'asu sai ma ya kiya kama sunansa yace shin ka san abin da wannan ya aikata yana nuna dan sa'asu innahu talaka ila al-iraq fa akhbarahum annahu ibn amir al-mu'minin fantafaqahum sa'alahum an-nafaqa فأعطوه آنية وفضة ومتاعا وسيفا محلا سيدنا عمر يتشي كاسن أبن دوانا يأيكتا إنه انطلق إلى العراق شيا كام هن يسيات في إراك دي إسا إراك فأخبرهم أنه ابن أمير المؤمنين أنه ابن أمير المؤمنين دي جيسي كي باس لاباري تاشي اي ان امير المؤمنين ني معنى تنشو غباني نغبا اي سيدنا عمر فانتفقهم سييني مسوباشي ابن مصروفي يرو كيسو سوباشي ابن دزي جي تيد ايالنسا فأعطوه آنية وفضة ومتاعا وصيفا محلا دا سكا تاشي تند سنغة ان امير المؤمنين ني sai suka bashi kwano da azurfa da kayan masarufi da takobi mai kwalliya fa qala asim wannan batun sayyidina Umar ke fa qala asim sai dan asim yace ma fa'altu inna ma qadimtu ala unasin min qawmi fa a'tuni hadha yace ba haka nayi ba da naje ba ce musu nayi su taimaka min da abin da zan ci da kaina ko zan ci da iyalaina ba ban roke su ba yace ma fa'altu ban yi haka ba ba roƙon su naje nayi ba inna ma qadimtu ala unasin min qaumi da naje iraki na ziyarci dangin mu ne waɗanda muke da alaka da su ta jini su na ziyarta da na ziyarce su su kuma suka ji dadin ziyarar da na musu fa'atuni hadha sai suka bani waɗannan abubuwan da kuke gani suka bani kwano da zan zo na amfana da shi da azurfa wadda dukiya ce mai kima sannan da kayan masarufi da kuma takobi mai kwalliya sun min ne kyautatawa saboda sun ji dadin ziyarar da na musu amma ban roki kowa ba fa qala umar sayyidina umar ko sauraron sa bai yi ba sai yace khudhu ya mu'aykibu faj'alhu fi baitil mal yace kardi gaba ɗaya karka bar masa ko sisi duk abin da ke hannunsa duka ka karbe ka sa a baitul mali ban yadda ba hakan kuma aka yi mu'aykib ya karbi wannan dukiya da take hannun Asim dan sayyidina Umar ya sanya a baitul mali me yasa sayyidina Umar ya ki yarda ya bar ma wannan danasa wannan dukiyar da aka bashi kuma ya ki ya gamsu da shedar dan saboda ai mu'aykib din shi aka ba bai ji labarin an ba ma wani ba to shi kuma yana ga waɗanda za su ba mu'aykib din za su duba cewar ai mu'aykib dan amirul mu'minina ne to yanzu albarkacinsa na matsayinsa na dan amirul mu'minina bari su kyautata masa to shi ya fi so in za a yi abu a yi da adalci yadda za a yi wa ɗansa to a yi ma wani ɗan wani, amma a ware ɗansa shi kaɗai a masa kaza da kaza da kaza, bai yadda da wannan mu'amalar ba. To shi yasa duk wata dukiya da za a ba wa ‘ya’yansa baya yadda sai ya karɓe, yana ga ba adalci ba ne ya sanya a baitul mali. Kaga wannan zai fito mana da cikar adalcin Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Wannan ta fuskar ‘ya’yansa, mun samu misalai har guda huɗu. To bari mu je mu ɗauki misalai guda biyu ta fuskar matansa, sai mu ƙarƙare da wannan babi haka. Mu tafi shafi na 175 namba ta 9, inda yake cewa atikatu zawjatu umara wal misk. Atikatu zawjatu umara wal misk, wannan unwani atika matar Umar da kuma almiski, wato za a hakaito mana kissar atika matar Umar da kuma abin da ya faru da ita tsakaninta da Umar kan turaren almiski, wanda zai fito mana da cikar adalcin Sayyidina Umar wajen mu'amalantar iyalansa. Baya taɓa yadda su amfana da wani abu, su kaɗansu sauran al'umma musulmi ba su amfana da wannan abun ba. Kaga wannan yana fito mana yadda ya mu'amalanci iyalansa, kallon da yake yi wa iyalansa irinsa yake yi wa duk ɗokacin al'umma musulmi. Ita wannan Atikatu bintu Zaid bin Amr bin Nufail tana da dangantaka da Sayyidina Umar, dangantaka ta jini. Ai mun ji sunanta Atikatu bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Ita Atika sunanta Atika, sunan mahaifinta Zaid, sunan kakanta Amr, sunan kakanta Nabiyyu Nufail. To bari mu ji nasabar Sayyidina Umar. Shi kuma Umaru bin al-Khattab bin Nufail, a ina suka haɗu da Atika akan Nufail. Shi Umar kakansa na farko shine Nufail, ita kuma Nufail kakanta na biyu ne. Atikatu bintu Zaid bin Amr bin Nufail, kakanta na farko Amr, kakanta na biyu Nufail. Shi kuma Umar kakansa na farko Nufail. Ka kenan sun haɗu akan Nufail da ita Atika da Umar, kan kakan Umar na ɗaya wadda ita kakanta na biyu kenan. Ita Atika ta auri mazaje da yawa, gabanin ta auri Sayyidina Umar. Ta auri Abdullahi ibn Abi Bakar. Abdullahi ibn Abi Bakar yana matuƙar bala'in sonta, mace ce wacce Allah mata kyakkyawan hali, ga kuma kyan halitta da kyan sura. Kaga ai ta hada da yawa, ga kyakkyawan hali, ga addini, ga kyan halitta, duk wanda ya samu mace irin wannan ai yana so ba zai ki ba. To Abdullahi dan Abu Bakar, Allah masa gamdakatar ya samu ya aure ta. To sai ta shagaltar da shi saboda kyanta da kyan halinta, fita ma sai gagara yi, kullum yana tare da ita. Sai a zo a fita yaƙi, ya gagara fita yaƙi. Annabi ya tafi yaƙi, shi kuma yana tare da matarsa. Mahaifinsa Abubakar abun sai masa zafi a zuciya, ita wannan yaro yana so ya fifita duniya kan lahira, mace ai duniya ce. Annabi kuma ya tafi yaƙi lahira, sai ce sake ta, in dai za ta hana ka ayyukan alheri to dole ka karabu da ita. Yana so, yana baya so dole ya rabu da ita. To tunda ya rabu da ita, gaba ɗaya rayuwarsa sai ta canja, sai shiga wani matsanancin yanayi, har mahaifin nasa ya tausaya masa, har kamar wadda ya kamu da cuta ta kwakwalwa saboda santa da yake kullun yana cikin rera mata waka. To sai mahaifinsa ya ga dai ba maslaha bane raba shi da ita. To shi ne ya ce masa ya maida ita, amma da sharaɗin duk wani abu na addini ya ganshi a ciki. To shi ne ya maida ita. To daga nan kuma sai ya ɗauki izina, tsoron kar mahaifin nasa Abubakar As-Siddiq ya sake raba shi da matar, sai zama duk wani abu na addini yana gaba-gaba. To sai Annabi ya zo fita yaƙi, yaƙin da ya je Fathu Makka, ya wuce Hunain, ya wuce Ta'if. Shi Abdullahi ibn Abi Bakar yana cikin wannan tawaga ta Annabi, dan ya ɗauki izina sakamakon raba shi da Abubakar yayi da wannan mata ta sa Atika. Aka fita, aka je, aka yi Fathu Makka, aka wuce Hunain, an je Ta'ifa, sai ya yi shahada, Allah ya ɗauki rayuwarsa. To dama gabanin ya rasu, ya bata makudan kuɗaɗe, ya gindaya mata ka'ida cewar ki ɗauka mun alkawari za ki karɓi dukiyar nan, idan na rasu ba za ki auri kowa ba, saboda ina so a aljanna mu kasance ni da ke mun san cewar idan mace ta auri mace sama idan mace ta auri miji sama da daya kuma dukan su musulmai to ba in an zo ranar tashin kiyama duka biyun nan ko uku ba lallai ta kasance da su gaba ɗaya ba kwa ɗaya ne za ta kasance tare da shi ai in kai rayu da matarka a nan duniya kuna cikin musulunci da'a wa Allah rai tashin kiyama ma kuna tare da ita walladhina amanu wattaba'ahum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay Allah zai hada su da zuriyarsu su sun yi imani zuriyar ma sun yi imani ran gobe kiyama za a hada su da zuriyarsu yanda suka rayu a duniya haka za su rayu a lahira gidan aljanna to shi Abdullah ibn Abi Bakar yana so yanda suka rayu da matar nan Atika yake bala'in kaunarta a duniya yana so a lahira ma su kasance shi da ita in ko har ta auri wani miji na biyu bisa bayani na wasu daga cikin malamai mijin karshe shine za ta kasance tare da shi a aljanna wasu kuma suka bayyana cewar annabi ya ce wanda ya fi kyakkyawan hali in ta auri mazaje guda uku a cikin mazaje uku nan wanda ya fi su kyakkyawan hali shine za ta kasance tare da shi a aljanna ranar gobe kiyama to shi Abdullah ibn Abi Bakar bai sani ba ta auri wani wanda ya fi shi kyakkyawan hali sai ya zama ta kufce masa in kuma an tafi a ra'ayin waɗanda suka ce mijin ƙarshe ne to kaga nan kan ko tantama babu ta kufce masa matukar ta auri wani bayansa to shine ginda mata wannan sharadi kuma ta yadda ta karbi waɗannan makudan kuɗaɗe sa'an nan kuma bayan rasuwarsa ta zauna ta ki aure to shine sayyidina Umar yayin sha'awar ya aure ta sai ta ce a'a ita ba za ta yi aure ba me yasa ta ce ga ka'idar da muka yi da Abdullahi tsohon mijina ya bani dukiya mai yawa ya hana ni yin aure kuma na yadda sai ya ce to ai wannan sharadi ne da babu shi cikin littafin Allah saboda haka ki watsi da shi ki zo mu yi auren mu ya bude mata wuta kuma da yake mace ce mai saukin hali shikenan ta yadda ta auri sayyidina Umar ta zamanto matarsa wasu malaman tarihi suna cewa gabanin ta auri sayyidina Umar sai da ta auri dan uwan sayyidina Umar Zaid ibn al-Khattab sai da ta auri dan uwan sayyidina Umar Allah yarda da shi wanda ake ce masa Zaid ibn al-Khattab shi ma shahada yayi a yakin Yamama a lokacin khalifancin sayyidina Abu Bakar yakin Yamama mun san an yaki Musailima al-Kazzab a Banu Hanifa a garin Yamama wanda yace shi ma annabi ne sayyidina Abu Bakar ya yake shi wanda anan an kashe mahaddata Qur'ani waɗanda suke masu tarin yawa to anan dan uwan sayyidina Umar Zaid ibn al-Khattab anan yayi shahada to ya auri Atika bayan yayi shahada shine sai sayyidina Umar Allah yarda da shi ya aure ta haka wasu malaman tarihin suka bayyana to wannan Atika kusan ana ce mata zaujatu shuhada matar shahidai mijinta na farko Abdullah ibn Abi Bakar shahada a yakin Taif mijinta na biyu a wata riwayar Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar ibn al-Khattab shahada a yakin Yamama to ga mijinta na uku Umar ibn al-Khattab shi ma shahada yayi Abu Lu'at al-Majusi yazo ya daba masa wuka kaga shahada yayi to sai mijinta na hudu da ta aura Zubair ibn al-Awwam shi ma shahada yayi a yakin Jamal wanda ya auku tsakanin bangarorin musulmi guda biyu yakin cikin gida ne ba yaki bane tsakanin musulmi da kafirai abokan gaban su a yaki ne tsakanin musulmi su ya su sakamakon kashe sayyidina Uthman da aka yi to anan shi Talha ibn Ubaidillah Allah afwan ba Talha ba Zubairu ibn al-Awwam ba Talha ba Zubairu to shi ma dai a yakin Jamal din wani ya bi shi ya kashe shi da yake bangaren su daban bangaren Zubairu da Talha da Aisha daban bangaren sayyidina Aliyu shi ma daban to cikin tawagar sayyidina Aliyu aka samu wani da ya bi Zubairu duk da Zubairu an zo gabanin yaki ya fara sayyidina Aliyu ya masa wasu jawabai jikinsa ya yi sanyi sai ya zame kansa ya bar filin yakin sayyidina Aliyu yake ce masa ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani gabanin ya rasu cewa za ka yaƙe ni Aliyu kana mai zalunta ta to wannan magana ta sayyidina Aliyu sai ta kashe wa Zubairu jikinsa ya yi sanyi gwiwarsa ta yi sanyi wannan yasa ya zame jikinsa ya bar filin yakin ya tafi can hemarsa sai wani cikin tawaga sayyidina Ali ya bishi ya je kashe shi to kaga shi ma shahada yayi yana cikin mazajen da suka auri a Atika in ba a mance ba mun taba hakai to kissar Zubair ibn al-Awwam da Atika lokacin da ya aure ta ita Atika mata ce wacce take sha'awar ta je ta yi sallah a masallaci tana sha'awar ta je ta yi sallah a masallaci ta bi jami'i to galibi mazajen kuma da take aure ba sa son fitanta to ita kuma tunda ta ga fita zuwa masallaci ba aibu bane kuma annabi ma ya hana a hana su to sai take ga za ta fita kawai ta je ta yi sallar ta a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima'allahi masajidallah kar ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah haka wannan hadisi ne ingantacce duk da annabi a ƙarshe yace wa buyutuhunna khairul lahunna gidajensu sun fi musu alkhairi su yi sallah a gidajensu ya fi alkhairi sama da su je masallaci amma in sun ce za su je masallacin kar ku hana su to sai zama Atika ita tana sha'awar zuwa ta yi sallar jam'i a masallaci Zubair ibn al-Awwam hakan baya masa dadi amma tunda annabi ya ce kar a hana su ba zai ƙetare umurnin annabi ba sallallahu alaihi wasallam wata rana ta shirya za ta tafi masallaci ya ce ina za ki je ta ce masallaci ya ce ba za ki sallake a gida ba ta ce a'a in za ka hana ni sai ka hana ni ya ce awa ne ni in hana ki manzo Allah ya ce kar mu hana ku tafi abinki shikenan gabanin ta fita sai wuf ya riga ta fita za ta fita za ta tafi sallar magariba da isha to duhu ya fara yi wata riwaya ta bayyana isha ce gari ma ya yi duhu gaba daya yayi sauri sai je ya tsaya inda hanyar da za ta biyo ta wuce tana tafi za ta tafi masallaci ta yi wuce sai biyo bayanta sai zo ya kama ta ya girgiza ta ya girgiza ta ta ce subhanallah da yake a duhu ne bata gane shi ne ba sai sake ta da ƙarfi ko magana bai yi ba sai ya kama hanyar sai wata hanya daban to anan sai ta fasa zuwa masallacin sai ta koma gida shikenan ya dawo gida bai ce mata komai ba asuba ta yi sai ya tashi ya yi alwala sai ce ba za ki masallaci ba ta ce na daina zuwa masallaci mutane yanzu sun ɓaci hanya akwai mutanen banza ya yi ta dariya ciki-ciki bai bayyana mata ba ya tafi ya je sallah ya dawo da ya dawo sai kwashe labarin abin da ya faru duk ya gaya mata sai ta ce to Allah ya shirye ka ya ce amin da isha ta yi ya ce zo mu je masallaci ta ce ina ai duk da kai din ne dai ni dai daga yau na daina zuwa masallaci an yi na farko an yi na ƙarshe to tun daga nan sai hana ta zuwa masallaci da dabara bai ce mata kake je masallaci ba saboda annabi ya ce kar a hana su Allah ya yarda da su gaba ɗaya to ita Atika matar sayyidina Umar anan kissar da zamu karanta yace qadima ala umara radiyallahu anhu miskun wa anbarun min al bahrain fa qala umar wallahi lawajidtu anni wajadtu mara'atan hasanata alwazan tazinu li hadha at-tiba hatta aqsimahu bayna almuslimina sayyidina Umar yana gidansa sai aka kawo masa turaren almiski turare ne mai kima sosai shine anan yake bayani cewa qadima ala umar radiyallahu anhu miskun wa anbarun an kawo wa sayyidina Umar turaren almiski mai tarin yawa da kuma turaren anbar shi ma nau'i ne na turare an kawo masa turaren almiski kan mun riga mun san shi mata sun san almiski suna amfani da shi akwai miskut tahara farin miski akwai kuma miski wanda yake kamar ruwan garau miski suna nan kala-kala nau'uka kuma turare ne mai kima mai daraja sosai yana da amfani kwarai da gaske to an kawo sayyidina Umar turaren almiski da kuma turaren anbar min al-bahrain daga garin bahrain turare wanda yake mai tarin yawa fa qala umar sai sayyidina Umar ya ce wallahi lawajidtu anni wajadtu mara'atan hasanata alwazni tazinu li hadha at-tiba yace wallahi ina fata ina ma da a ce zan samu macen da ta iya au wacce take kyautata au wacce ta iya au sosai wacce in na bata wannan turare za ta auna mun shi ta gaya mun kilogram kaza ne ko mil kaza ne hatta aqsimahu bainal muslimina, har mu samu damar raba shi wa musulmai, tazo ta auna mun shi yadda zan san yawan sa, in san adadin sa, ta yadda in na tashi raba shi wa musulmai zan raba shi da daiwa daida. Sayyidina Umar yake fadin wannan, yace ina naso ina ma da a ce na samu matar da ta iya au wacce za ta auna mun wannan turaren dan in raba shi wa al'umma musulmi. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل سيما ترسى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل سيتتي مسا انا جيدة الوزن فهلما اذن لك تتي عيني نا ايا او كاو او نامك منا نا ايا او كاو ذن او نامك. قال سيدنا عمر يتي لا بذن باكبا ya gaya wa matarsa yace ba zan baki ba. Qalat lima, sai ta ce me yasa ba zaka ban ba, alhali kana fata ka samu macen da ta iya au, ga matarka kuma tana kusa da kai ta iya au, ba sai ka kawo kawai in auna maka ba. Yace ba zan baki ba. Ta ce me yasa? Qala, sai yace inni akhsha inni akhsha an ta'khudhihi fataj'alihi hakadha wa adkhala asabi'ahu fi sudghayhi وتمسحي به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين. wannan shine martanin da sayyidina Umar ya mayar mata. Tace kawo na iya au, yace bazan baki ba. Tace me yasa? Ga dalilin sa. Yace inni akhsha an ta'khudhihi, ni ina tsoron karki karbi wannan turare ki auna shi. Fataj'alihi hakaza, dan abin da ya zuba a haninki ki sanya shi. Wa adkhala asabi'ahu fi sudghayhi, sai sanya yatsunsa a kundukukin sa. Kundukuki ake cewa wannan gurin, kaga shi ba kuma tu bane, kaman kundukuki ne ake cewa ko na'am, akwai masu Hausa ne kaman dai akwai wanda ya taba ce mun nan ana kiran sa kundukuki. Na'am, me kundukuki ko kundukuki shine inda saje yake fitowa wato zai zama gaban kunne kenan, shine kundukuki. Akwai wanda ya taba gaya mun cewa sunan sa kundukuki, yace to ina tsoro karki je auna turaren dan abin da ya zuba a haninki ki shafa a kundukukin ki. Wa tamsahi bihi unqaki, kuma ki zo ki shafa a wuyarki. Kaga in turare dan zuba a hannu ai akan dan shafa a jiki maimakon ai asararsa, to yana tsoro kar ta shafa a gaban kunnanta kuma ta zo ta shafa a wuyarta, in ta haka ai ta amfana da abun al'umma musulmi. To shi kuma hakan ba maslaharsa bace, shi yasa yace hakan sai ya zamanto na samu fifiko kan al'umma musulmi, saboda matata ta amfana da haƙƙin al'umma musulmi. Mun kula da taka tsantsan irin na sayyidina Umar, yanzu fa ba diba tai za ta je ta yi amfani da turaren nan ba, wajen awun turaren ne dan abin da ya taba haninta, ta ga maimakon ai asararsa to ta shafa a jikinta mana. To shi kuma yana ga yanzu in ta shafa a jikinta hakan shi bai adalci ba, saboda ai dukiyar ba tasa bace, balle matarsa ta amfana da wannan dukiyar. Dukiya ce ta al'umma musulmi, kowa yana da haƙƙi akan dukiyar. Yadda zaki shafa a jikinki ki ji daɗi, to kowa ma yana da haƙƙin shi ma ya shafa a jikinsa ya ji daɗi. Yana ga yanzu idan ta auna ɗan abin da ya taɓa haninta ta amfana da shi, kaman ya ribaci al'umma musulmi akan dukiyarsu, kuma hakan yana ga bai dace ba. To wannan yasa ya hana ta auna wannan turare. Kaga wannan zai fito mana da taka tsantsan irin na sayyidina Umar, da kuma tsantseni irin nasa wajen mu'amalantar iyalansa, ƴaƴansa ne ko matansa, ta yadda baya taba sake musu su amfana da wani abu na al'umma musulmi su kaɗansu. Ko da ku amfanar idan ka dube shi zaka ga ba amfani bane wanda shari'a ta taƙi ko ta yi fito na fito da shi, amma sayyidina Umar baya yadda da irin wannan amfani din. Misali na ƙarshe shi ma yana da alaƙa da mata cikin matan sayyidina Umar, wanda za mu ƙarƙare a kansa wannan babi, saboda babin ya yi tsayi da gaske. Sai mu tafi zuwa babin da ke biye masa. sai mu je shafi na 176 namba ta 12 inda aka ce ummu salitin ahqqu bihi ummu salitin ahqqu bihi ummu salit tana ɗaya daga cikin matan sahabbai waɗanda suke cikin sabiqun al-awwalun waɗanda suka shiga musulunci da wuri ita ummu salit dinnan tana cikin matan mutan Madina tana cikin al-ansar waɗanda suka agazawa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa lokacin da ya hijira daga Makka ya dawo Madina wannan ummu salit mahaifiya ce ga Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ai sahabi ne wanda yake sananne cikin sahabban annabi shahararren sahabi Sa'ad bin Malik bin Sinan shine sunan Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri mun san yana cikin sahabban annabi guda 7 da suka fi sauran sahabbai yawan haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifinsa yayi shahada a yakin Uhud mahaifin Abu Sa'id al-Khudri yayi shahada a yakin Uhud wato mijin ummu salit kenan mijin ummu salit yayi shahada a yakin Uhud to anan gurin kissar ammata take da ummu salitin ahqqu bihi wannan maganar sayyidina Umar ce ma'anar ummu salitin ahqqu bihi ummu salit ita ta fi cancanta da shi me kenan bari mu karanta kissar mu gani an sa'alabata bin abi malikin an samu daga sa'alaba dan abu malik ɗaya daga cikin tabi'an musulunci Allah masa rahama annahu qala lallai shi yace inna umara bin al-khattab radiyallahu anhu qassama murutan bayna nisa'in min nisa'i ahli al-madina fa baqiya minha mirtun jayyidun فقال له بعض من عندي يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم وأن الرواية تسأل بعض أبو مالك الله مسرها ما يتشي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه kassama murutan bayna nisa'in min nisa'i ahli al-madina yace sayyidina umar dan khattab Allah yarda da shi wata rana ya raba mayafai wa mata cikin matan madina ya raba mayafai wa mata cikin jerin matan madina bayan ya kammala raba musu mayafan fa baqiya min hamirtun jayyidun sai mayafi kwaya daya ya rage me kyau an rarraba wa matan Madina mayafai bayan kowacce cikin su ta samu sai mayafi kwaya daya saura mayafi ne kuma mai kyau fa qala lahu ba'd man indi sai wasu sashen mutanen da suke tare da sayyidina Umar suke zaune da sayyidina Umar sai suka ce masa ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin a'ti hadha bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati indak wannan mayafi da ya saura ka baiwa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take gurinka ma'ana matarka yar manzon Allah da suke nufi anan ba yar sa kai tsaye ba yar yarsa kenan saboda yar ya ana ce mata ya jika kenan haka laraba dabi'a ce ta larabawa jikokin su sukan kira su da ƴaƴan su banuna banu abna'ina wa banatuna inji mawaki yace banuna banu abna'ina ƴaƴanmu ne ƴaƴan ƴaƴanmu ma'ana ƴaƴan ƴaƴanmu su ma ƴaƴanmu ne inji wani mawaki to larabawa sukan kira jikokin su da ƴaƴan su to shine wasu daga cikin waɗanda suke zaune da sayyidina Umar a majalisin sa sai suka bashi shawari kan cewar wannan mayafi kyakkyawa da ya saura ya baiwa ƴar manzon Allah ma'ana jikar manzon Allah da take karkashin sa annabi sayyidina Umar ya auri jikar manzon Allah shine anan gurin yace yuridu ummu kulthum bint ali wadda suke nufi ita ce ummu kulthum yar sayyidina ali ummu kulthum yar sayyidina ali Allah yarda da shi ta auri sayyidina umar kuma ya ce gurin fatima yar uwar su hasan su al hasan su al husain jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam to ta aure sayyidina Umar. Sayyidina Umar yayi sha'awar ya hada dangantaka da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai akai gamu da katar sayyidina Ali ya yarda ya aurar masa da yarsa Ummu Kulthum tare da cewa sayyidina Umar hatta mahaifiyar Ummu Kulthum din annabi bai bashi aurenta ba saboda annabi yana ga Fatima sayyidina Umar ya mata girma. Kaga ikon Allah kuma sai zo ya aure atta. Sayyidina Umar ya so annabi ya bashi auren Fatima. Annabi bai bashi auren Fatima ba saboda annabi yana so Fatima ta samu yaro kamar ta, matashi kamar ta, ta aure shi. To sai bai ba Sayyidina Umar ba. To sai gashi kuma cikin iko Allah Sayyidina Umar ya zo ya aure yar Fatima. Ita ce Ummu Kulthum. Fatan ya hada dangantaka da jinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To sai suka bashi shawari akan cewar wannan mayafi ya bawa jikar annabi da take gurin sa, ma'ana take karkashin sa cikin jerin matansa. Wani martani sayyidina Umar ya mayar. Fa qala Umar, sayyidina Umar sai ya ce Ummu Sulaitin ahqu bihi. Mun ji lafazin sayyidina Umar inda yazo. Sai sayyidina Umar ya ce a'a, wacce tafi mata ta Ummu Kulthum cancanta da wannan mayafi ita ce Ummu Sulait. Ummu Sulaitin ahqu bihi. Ummu Sulait ita tafi cancanta da wannan mayafin sama da matata Ummu Kulthum. Kenan maimakon ya dauki mayafin ya bai wa matarsa Ummu Kulthum, jikar annabi yana ga tunda ita karkashin sa take, kar ya in yi hakan bai adalci ba, ya ba ma wata daga cikin matan Ansar wacce bata samu ba ita tafi cancanta sama da ya dauka ya ba matarsa. Me yasa yace Ummu Sulaitin ahqu bihi? Me yasa yace Ummu Sulait ita tafi cancanta da wannan mayafi? Ga dalilin nan. Wa Ummu Sulaitin min nisa'il ansari mimman bay'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nan ana mana takaitaccen bayanin ta gabanin a ambata mana dalilin da yasa sayyidina Umar yake ga ita tafi cancanta a bata wannan mayafi. Aka ce Ummu Sulait min nisa'il ansar, kamar yadda muka yi ishara a baya, Ummu Sulait tana cikin matan al-Ansar, matan mutan Madina, mimman baya'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan takaitaccen bayani aka mana akan ta, musamman wacece ita. Kala Umar, sayyidina Umar dalilin da yasa yace Ummu Sulait ita tafi cancanta da wannan mayafin, ga dalili. Yace fa innaha kanat تُزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. Wannan dalilin yasa sayyidina Umar yake ga ita tafi cancanta ba ta wannan mayafi, saboda sayyidina Umar idan ya tashi kyautar sa yana la'akari da nagartan mutum a musulunci, sai masa kyauta. To shi yasa wannan mayafi yake ga ita Ummu Sulait ita tafi cancanta a ba ta mayafin. Me dalili? Yace fa innaha kanat tuzfiru lana al-qirab, ta kasance tana ɗauka mana gorar da muke shan ruwa ciki. Yauma Uhudin, ranan yakin Uhud, gororin da muke shan ruwa. Alqirab jam'i ne na alqirbatu. Alqirba gora da aka ɗinka ta tafata wacce ake sa ruwa a ciki. To in aka ce alqirab gorori ko goruna kamar yafi ko goruna da ake sa ruwa a sha, to a wancan zamani gorunan da suke amfani da su wajen sanya ruwan sha da fatu ake ɗinka su. To ita Ummu Sulait da aka tashi fita yaki ta shiga cikin tawagar mayaka na annabi sallallahu alaihi wasallam, sai zamanto ruwan da suke sha ita take riƙe da gorunan da ke ɗauke da ruwan da mayaka suke sha. To sayyidina Umar ya kiyaye mata wannan nagarta tata, shi yasa da ya zo ya raba mayafai wa matan mutan Madina. Mayafi kwaya ɗaya mai kyau ya saura, aka ce ba wa matarsa jikar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga a'a, akwai wacce tafi matarsa cancanta kuma ta yi nagarta wa musulunci, ta yi nagarta wa musulmi lokacin yakin Uhudu, ita ce Ummu Sulait, ta ɗauki gora a hannunta tana riƙe da shi, ba ma gora ɗaya ba, ba biyu ba, goruna da yawa waɗanda suke ɗauke da ruwan sha wanda mayaka suke sha. To wannan nagarta tata sayyidina Umar ya ga ita tafi cancanta a bata wannan mayafi sai ya dauki mayafin sai ya danka mata bai ba wa matarsa ba tare da cewa ƴan majalisarsa sun ba shi shawari ya ba wa matarsa kagan ya ba matarsa ai shi ma zai amfana to a sai ga ai akwai wacce ta fitancanta a bata duk wannan zai fito mana da antseni na sayyidina Umar dangane da dukiyar al'umma musulmi baya taba yadda a amfanar da wani wanda ke kusa da shi cikin ƴaƴansa ko matansa ko danginsa a amfanar da su su kadan su ba tare da sauran al'umma musulmi ba ina ga da wannan sai mu dasa aya kan wannan gaba wacce muka dauki makonni biyu ko uku muna ta karatu a kanta wacce ta yi mana bayani kan rayuwar sayyidina Umar da iyalansa ta yadda yayi fito na fito wa iyalan nasa akan amfanuwarsu da wani abu na al'umma musulmi wadda sauran jama'a ba su amfana da ita ba yanzu gaba ta ƙarshe da zamu je idan mun sake yowa baya mun duba shafi na 161 inda yake ce mana sifatul faruq siffofin sayyidina Umar wannan mun yi karatu akan shi wa hayatuhu ma'a usrati da rayuwarsa tare da iyalansa wannan shine muka kammala karatu akan sa yanzu mun ga misalai guda hudu rayuwarsa tsakaninsa da ƴaƴansa da tsantseninsa sannan mun ga misalai guda biyu rayuwarsa tsakaninsa da matansa da kuma tsantseninsa to yanzu gabar da zamu je gare ta ta ƙarshe ita ce wa ihtiramuhu li ahli albayti wannan ita ce gabar da zamu je kanta ta ƙarshe a wannan babi da muke karatu a kansa menene ma'anan wa ihtiramuhu li ahli albayti da kuma yanda yake girmama ahlul baiti yanda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake girmama ahlul baiti to wannan shine babin da zamu je kansa mu je shafi na 179 shafi na 179 in muka je zamu ga wa hadha al-faruqu رضي الله عنه يوضح لنا معتقد أهل السنة في أهل البيت من خلال تصرفاته ومواقفه معه أنا أقول شي ما ذا مؤكي وصدق تكين ساشا مثالي سبو ديا كا مثالا ديوا ذا مؤكي مثالي قدابي وزوا أفو سيمت الله كامو تفباب قبا تو أما قبان مشقوانا بابي دا أكا كاومنا مثالينا yadda sayyidina Umar yake girmama ahlul baiti girmamawar sa ga ahlul baiti sayyidina Umar yana girmama ahlul baiti akwai bukatar mu san suwaye ahlul baiti suwane ne ahlul baiti gabanin mu shiga mu ga yadda sayyidina Umar Allah ya dade shi yake girmama ahlul baiti lokacin jagorancin sa lokacin khalifancin sa idan an ce ahlul baiti ahlul baiti a malamai in kalmar ahal dai a larabci ahal iyalai ko albayt gida kenan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su wane ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ra'ayoyi na malamai mabambanta har guda biyar dangane da su waye iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ra'ayi na farko daga cikin ra'ayoyin malamai dangane da su wane ne ahlul baitir rasul iyalan gidan manzon Allah suka ce nau'uka ne kamar haka matansa ƴaƴansa da kuma ƴan kabilar banu hashim da ƴan kabilar al-muttalib da kuma mawalihim in an ce mawalihim bayin su da suka ƴanta wannan su ake kira ahlul bait wannan ra'ayi na farko kenan suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan kabilar banu hashim ƴan kabilar banu hashim ƴan kabilar banul muttalib sai kuma mawalihim bayin su da suka ƴanta wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce a waɗannan din da aka ambata din ahlul baitir rasul ne in ka cire matan annabi mun gane bayani kenan sai a ce ƴaƴan annabi ƴan kabilar banu hashim ƴan kabilar banul muttalib sai kuma mawalihim maulansu da suka ƴanta yanzu a ra'ayi na farko kashi nawa ne ahlul baitir rasul matan annabi ƴaƴan annabi kabilar banu hashim
kabilar Banul Muttalib sai mawalihim kashi biyar ko to ra'ayi nabi sun cire kashin farko suka ce banda matan annabi kashi hudun nan sune ahlul baitir rasul ya'yan annabi kayan kabilar banu hashim kabilar banul muttalib sai kuma mawalihim mun ji ra'ayi na biyu ra'ayi na uku suka ce duk bakuraishi yana cikin ahlul baitir rasul sun dan fada da abun kadan duk wani bakuraishi suka ce yana cikin ahlul baitir rasul matakar musulmi ne ra'ayi na hudu da suka zo sai suka fi ra'ayi na uku fadi suka fada da abun fadin sa yafi na ra'ayi na uku suka ce duk wani mumini cikin al'ummar annabi yana cikin ahlul baitir rasul ka kenan mu ma kenan muna cikin ahlul baitir rasul ko yace duk wani mumini cikin al'umma annabi yana cikin ahlul baitir rasul to ra'ayi na biyar kan ma kasan kasau suka ce duk al'umma annabi duka ahlul baitir rasul kaga wannan ba yadda za a karbi har kafiri kenan tunda garar ra'ayi na hudu sun ce duk wani mumini cikin al'umma annabi su sun ware amma ra'ayi na biyar da suka ce duk al'umma annabi al'umma annabi mun san ba musulmi bane kawai akwai kafirai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ai ba gurin wasu aka aiko shi ba banda wasu gurin mutan duniya gaba daya aka aiko shi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira na'am annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ga duk dokacin mutan duniya to kaga sun zama al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dama al'umma annabi sun kasu kashi biyu akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba ummatul da'wa sune al'ummar da aka aiko annabi musu da'wa da musulmi da kafiri da munafiki da dada duka al'umma ce ta annabi wanda ake kiran su ummatul da'wa ummatul ijaba kuma sune mu'minai wanda suka amsa da'awar annabi su ake kira ummatul ijaba to su ra'ayi na biyar da suka zo sun fada da abun har ya wuce hankali suka ce duka al'umma annabi kenan har wanda ba ba musulmi ba shi ma na cikin ahlul baitir rasul to a cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyar da muka ambata wanne ne mafi inganci ra'ayi na farko shine mafi inganci ra'ayi na farko shine mafi inganci in an ce iyalan gidan manzon Allah sune bangarori guda biyar dinnan matan annabi suna cikin iyalan gidansa ko shakka babu ƴaƴan annabi kaga wannan kan ma babu ta baba sune za su zo a matakin farko sa'annan kuma ka zo ƴan kabilar banu hashim sai kuma ƴan kabilar banul muttalib sai kuma mawalihim an ce mawalihim muka ce bayin su da suka yanta to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan bangarori guda biyar da muka ambata akwai dalili da zai tabbatar maka cewar yana cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauki matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dishin fida ce gabanin mu je mu ga yadda sayyidina Umar yake nuna kaunarsa wa ahlul baiti mu dauki matan annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce suna cikin jerin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam dalilai sun tabbatar da cewa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna cikin jerin ahlul baiti jerin iyalan gidan manzon Allah dalilai mabambanta dalili na farko ayoyin alqur'ani sun tabbatar da cewa matan annabi suna cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne da suka zo masu tarin yawa cikin suratul ahzab wadda ake ta umurni wa matan annabi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a ƙarshe sai aka ce wa qarna fi buyutikunna kuma ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku na fita irin fitan jahilan farko Allah ya ce wa aqimna salata sannan har ila yau ku matan annabi ku tsaida sallah wa atina zakata ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasula ku yi da'a wa Allah da manzansa wannan duk ana magana ne da wa da matan annabi sai Allah a ƙarshe ce inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa sai ce me ahlal baiti ya kira su da ahlul baiti Allah da kansa ya kira matan annabi da ahlul baitir rasul Allah ya ce duk dalilin da yasa ake ta musu umurni su yi kaza su yi kaza su yi kaza su lazumci gidajensu kar su fita su tsaida sallah su bada zakka su yi da'a wa Allah su yi da'a wa manzon Allah me yasa ake ta musu wannan umurnin inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait ba komai yasa ake ta muku wannan umurnin ba sai dan Allah madaukakin sarki yana so ya tafiyar da dauda daga gare ku ya ku ahalul baitin rasul kenan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tatahira kuma ya tsarkake ku matukar tsarkake kun ga wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna cikin iyalan gidan annabi sannan akwai dalili wanda yake gamanman dalili idan an ce matar mutum ko shakka babu ita ce mutum ta farko da za ta fara zuwa cikin jerin iyalan gidansa bayan da za a zo a lissafa iyalan gidansa a cire matarsa kaga ba za a yi haka yi kuma wannan dabi'a ce ta alqur'ani idan tana ambaton iyalan gida tana ambaton mata a ciki mu dau misali kwaya ɗaya sai mu karkare akan wannan gabar saboda yanda lokaci ke daga mana hannu wata kirka mun ma samun damar misali ɗayan ba zai yiwu ba ko to mu haƙura sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba saboda yanda lokaci ya daga mana hannu gaba ɗaya misali gudan nan da za mu ɗauka da zai tabbatar mana cewa matar mutum tana cikin jerin iyalan gidansa sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته